Shirin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanku da wannan lokaci. Yanzu ma Aisha Mu'azu ce tare da Baba Yakub Makeri da sauran abokan aiki muka sake dawowa a cikin shirin mu na dare yau Lahadi, 5 ga watan Nuwamba na shekarar 2023. To bayan an sha labaran duniya, za mu kawo muku shirin kallabi, shirin da aka kirkire shi musamman domin mata. A wannan makon shirin zai mai da hankali akan yadda mata suke daukar matsalar tsufa da shan miyagun kwayoyi. Sannan zai haska fitila akan wata mata da ke sana'ar kura a nan Amurka. To kafin mu kai ga gabatar muku da shirin kallabi na yau, yanzu sai a gyara zama domin jin halin da duniyar tamu ta wuni.
Assalamu alaikum jama'a, da labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makeri. Yau Lahadi, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken yana ran daji a Turkiya domin tattaunawa akan muhimmancin kare fararen hula a Isra'ila da Gaza, a cewar ma'aikatar harkokin wajen Amurka. Wata kafar labaran kasar Turkiya Habertürk ta rawaito kalaman shugaban Turkiya Tayyip Recep Erdogan a jiya Asabar, yana mai cewa muna so mu ga zaman lafiya a yankin ta hanyar tabbatar da Falastino a matsayin ƙasa mai cin gashin kai wanda ya dace da shirin shekara 1967 da mallakar ƙasarta. Kana birnin Kudus ta gabas ya kasance babban birninta. A jiya Asabar, Blinken ya gana da shugabannin Larabawa a Amman a ƙasar Jordan. Sun matsa mishi lamba akan tsagaita wuta nan da nan, yayin da sojojin Isra'ila suka kai hari akan wani matsugunin Majalisar Ɗinkin Duniya da makaranta, harin da ya kashe fararen hula. Yayin wata ganawa da takwarorin aikinsa na ƙasashen Jordan, Saudi Arabia, haɗaɗɗiyar daular Larabawa, Misra da kuma Qatar a jiya Asabar, ministocin ƙasashen waje na Masar da Jordan sun yi kira ga tsagaita wuta cikin gaggawa. Batun da Blinken ya ce ba shi da wani amfani, sai dai ya ce yana ra'ayin dakatar da yakin domin ficewa da fararen hula daga Gaza. Shi ma Firayim Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce tsagaita wuta zai yiwu, amma sai an saki dukkan Isra'ilawa da ake garkuwa da su. Dubban mutane a yankin arewa maso yammacin ƙasar Nepal mai tsaunuka sun kwana a waje a jiya Asabar a cikin tsananin sanyi, bayan da girgizar ƙasa ta kashe akalla mutane 157, kada ta lalata gidaje masu tarin yawa. Galibin gidaje a ƙauyukan gundumar Jajikot sun ruguje ko kuma wasu ɓangarorin su sun lalace daga wannan girgizar ƙasa da ta faru a daren ranar Juma'a ba zato ba tsammani, yayin da wasu gine-ginen zamani a cikin birnin suka lalace. Muna jira mu bisa gawarwakin 'yan ƙauyenmu, amma yanzu haka muna ƙoƙarin kula da waɗanda suka jikata daga wannan girgiza, in ji Lal Bahadur Bika, wani mazaunin ƙauyen Ciwri. Yana nuni da wasu gawarwaki 13 da aka musu sutura suna jiran biso.
Gaida Baba Yakub Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To masu sauraro, yanzu kuma lokaci ne da za mu koma gefe guda kawo muku shirin kallabi tsakanin rawuna. Ai sauraro lafiya.
Hajiya Sa'adatu mai huren 'yan aljanna daga birnin New York. Rayuwa American dai shi mu ce alhamdulillah, don an zo dai ana nana dabara, ana rufa siri, ana samun dai abinda za a taimaka ma juna.
Kallaban shirin a wannan makon, 'yan uwa na mata, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a shirin kallabi, shirinmu na kanmu. Daga mu sai mu faɗa abin da ya dame mu da nufin neman mafita, shiri na musamman da muka kirkiro da nufin haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido da gudunmuwa da suke badawa ga ci gaban al'umma, ƙalubale da suke fuskanta a rayuwa, da kuma ɗimbin damammaki da ke akwai a ɓangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Sunana Alheri Grace Abdu. yau kallabin mu ta mako wata mace ce da ta suna a nan Amurka da sana'a fura. Za mu ji ko wace ce da kuma yadda ta fara wannan sana'a. Za mu kuma yi dubi kan yadda mata suke ɗaukar tsufa da kuma matsalar shan miyagun ƙwayoyi tsakanin matan aure. Ku biyo mu domin ji ya fi saƙo. Kafin mu kai ga hiranmu da kallabinmu ta mako, bari mu faro takwan da nazarin yadda waɗansu mata ke ɗaukar tsufa da kuma dalilan da ya sa waɗansu matan ke ɓoye shekarunsu.
Duk da yake ba mata kaɗai ke gudun tsufa ɗin ba, har da maza, amma an fi ganin ƙorafin ya fitowa a ta ɓangaren mata. Muna tare ne da Safiya Umar da Maryam Lawal waɗanda za mu tattauna da su a kan matsayar mata a game da tsufa. Me ya sa mata suke tsoron tsufa ne? Me ke firgita ku?
To a gaskiyar magana dai a matsayina ni na mace, duk wanda ya kalle ni a ce min wai na tsufa, ni an kashe min moral dina ne.
An kashe miki gwiwa?
A an kashe min gwiwa ne, saboda ni duk wanda ya kalle ni ya ce min na tsufa, tsufa kamar an nuna min kenan, ba komai zan iya yi a rayuwa ba. Zan iya kai stage wasu shekaru na kenan da suka sun kai da ba zan iya yin abubuwa da yawa ba, wanda kuma ba muce in yi ba.
Kina ganin kamar tsufa na kasa ne a wurin ki?
Na kasa ne gaskiya, saboda idan aka ce min kin tsufa kamar ana kashe min wani abu ne a cikin zuciya na farko ba zan iya fito da yarintata ba a zin kyau na a wani abu. Wajen dressing, wajen abubuwa da yawa,
wajen kwalliyar da zan yi
akwai kwalliyar da zaki za a iya ce miki jibi matan nan ta tsufa, amma kuma jibi irin kayan da take sa ko irin dressing inda take yi, ba ke ya kamata ki yi ba, ƴaƴan ki ne ya kamata ki yi irin wannan. Kamar yanzu idan mai kamar a age din mu a ce kin sa ko riga da skirt din ki, kin sa high heel, kin dauko mayafin ki, kin sa, wani kawai zai kalle ki bare a matsayin mu na Hausawa za a ce jibeta ta tsufa, amma jibi wani ma a lokacin kin gane a wannan dressing inda kike da irin age inda kike, wallahi a shekarunki burge shi zaki.
Kai ma ka in ce na tsaye da ki a dai lokacin kamar misali irin 35 zuwa 40 lokacin cikar halittar mu.
Yawwa, to amma wani a lokacin zai ga cewa musamman malam Bahaushe, musamman malam Bahaushe
kuna ji Hausa,
zai ce miki jibi matan nan da ƴaƴanta sun kai shekaru kaza, kin gane, amma jibi ta mai da kanta kamar wata yarinya.
Ko kuma ce da ke ma 'yan duniya?
Yawwa, shine ma abu na farko da za su iya fuskanta ki da wannan magana, a ce jibi da shekarunta da komai da ƴaƴanta sun yi aure, amma jibi irin dressing inda take yi, jibi irin shigar da take yi, kin gane. Amma a malam Bahaushe kawai idan kika kai wani shekaru so yake ya ganki kin zama kin kudin dine, karki fito da kanki, karki wata kwalliya da ya kamata a ce kin fito a matsayin kinyi ta dan jin dadin ki ma na rayuwarki. Yawwa,
kaje Maryam, me ke baki tsoro a tsufa ne gaba daya? Me ke tsoro ta mace?
Abin da yake tsoro ta mata, to an ce miki tsohuwa, to ana nufin mutuwa ta taho.
To an kusanci kabari?
An kusanci kabari,
an bar bada miji gishoyi
kawai, har an gama ma an kawai ana jira ki samu guri ki zauna, kama lazimi lokaci ya tafi.
Shi sa muke tsoron ki mace na
kinga shi tsofa yana da sunaye kala kala,
haka
da kika faɗa daga farko, kika ce akwai tsohuwa, akwai gyatuma, akwai dattijuwa. To kowanne aka kira ki abinda zaki ji daban. Idan aka ce miki dattijuwa, to an mutunta ki,
wato an yi tsufa mai kyau kenan.
Yawwa, tsufa mai kyau, dattijuwa, arziki, ana miki wannan kallon. Amma da an ce jibi ta tsohuwa, to tsohuwar banza sunan a yanda Hausawa muke alakanta shi ba na kirki ba ne. Da an ce wannan tsoho ne ko tsohuwa, ba a ce maka dattijo ko dattijuwa ba, to gaskiya wata ma'ana ce mara daɗi.
Yanzu misali kamar a ce a yanayin shiga na mace, kin gane,
suturarta
kamar yanzu a ce in kina zuwa aiki, akwai shigar da zaki, kin gane, da an ga shigar ki an san shigar mutunci ce, kin gane, shigar mutunci ce da komai da komai. Amma wani a shigar nan da kika zai kawo miki cewa kai ai a age ɗinki ba da kamata ki wannan shigar.
Ba shi ne dan yake neman yara ka ce yara su baka style ba, ka haifi ƴaƴan mata suna ɗinki, kai kuma kana
yayi
ka ce ba ni style, to wannan style ɗinki ɗinka yake ta ɗinka ki fito. To shi ke nan kin zama abin
sai an fata taki da wannan
tsoho, kin zama ƴan duniya,
kin zama ƴan
duniya kawai
kawai a wannan shi ne.
To wannan magana da ake kika ya kawo daidai tambayar da nake so da ma in muku na gaba, shine tsarafa tsaraban da tsufa ke kawo a mata, wa'insu abubuwan da kuke fara lura da su shine ko yasa alamomi ne kuke
alamomi ne da za a gani a jiki a cikin mutum ka expression musamman to da ita kake fara gani
to wato ita ma da manan ne gabanin
wannan gurin da ma shine a sai ne babban inda fuska akwai ran sanin yin jiki amma dai fuskan nan ai yanzu mayukan da ake yi na fuska da sabulan fuska ai sun fi yawa saboda fuskan nan ita ce kalkalkalkal dole a ajiye ta kal
kuma komai tsufa komai yarin takkai kada ko wannan mayukan kana so ka boye tsufan nan ba fa zai boye ba
inda lokacin shi yayi
inda lokacin shi yayi zai
fito ba zai koyi wannan shi sa ake tsoron saboda wannan
bayyana ba ta da ma
lokacin yazo ba ta da magana
yanzu kina yin ki dauko yanayin tsufa misali wanda take kauye rayuwar kauye tana da wuya dan mun sani sai kiga wanda kake shekara 1 da shi a kauye jiki ya nuna tsufa sosai
ya bayyana ko
ya bayyana amma kuma ba tsufan bane
kuruciyar nan a zuci
to saboda shekarun suna nan a na yarinta kuruciya tana nan a zuci amma jiki ya nuna kuma ita mace yanda aka santa in tana da sa'a namiji suna tafiya tare ta haifi 1 2 3 4 jikinta zai nuna ya wahala amma shi fa yana nan galau to amma saboda ita ma ba wai wahalar shekarun bane shekarunta suna nan a kanana zuciyarta tana nan a garama sai ta san abubuwan da mutane za su kira ta tsufa ne take yin harkar kuruciya saboda haka yanayi yakan kawo tsufa da wuri kuma ba shekaru ne suka kai ba
to da wani suna da tace min wallahi akwai wani likita a America in dai kudi na magani sai ta je tsufa ko ta tankura sai ya daga ta ya mika ta riga ta fara shiri ke
ta riga ta fara shiri ita ko ta tankura in ta tsufa sai ta je likitan nan in dai tana da kudi sai ya daga ta ya bankare ta ya mika
to akwai masu yara tsufa
ke da gudu mai da tsohuwa da tsohuwa ya yawa to irin wannan shine abin da ake gudu saboda bayyanar su ba makawa ne sai sun bayyana wallahi ina tare da wata ta ajiye hannunta ta ce min wai sanyi ne yake sa fata ta tana ta takurewa to na kalli matan nan wallahi tallahi a haifa ta isa ta haife ni saboda tana gaya min sanda aka haife ni tana secondary school wajen SS1 a jihu kin gane to
amma zuciyar ta ce
ta ajiye min hannunta ta ce min duba ki da ni sai in ga fata ta tana takurewa sanyi ne ko me yasa yake takurewa amma na yi wa wata magana ta ce za ta bani wani mai zai gyara mu ne ta kallon fuskar ta a ranar na ce wato bata ma gane me yasa kuruciyar tana nan bata ma gane me yasa hannunta yake takurewa ba in gaya mata ko in yi shi
sai wani ta gina ne a kake da kyau ko
saboda kowa tsufan nan tsoron sa yake ji amma alamomi ne da muka gaya wa kanmu su
dole dai su ne
dole za su zo kuma za su nuna mana kansu so kai ma ka san in ka kai gurin
Masu sauraro shirin kallabi kuka lalubo daga nan sashen Hausa na muryar Amurka shirin da ke haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga ci gaban al'umma da kuma kalubale da suke fuskanta a rayuwa wata matsala da ke yaduwa kamar wutar daji a kasashen Afirka ita ce shan miyagun kwayoyi da ƙwararru ke cewa tana ƙara yawa tsakanin matan aure a arewacin Najeriya kamar yadda Hajiya Zainab Kutinji ta shaidawa shirin kallabi
A Najeriya mun shiga wani hali na abin tausayi halin da ba a cewa komai hali na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a kasar mu Najeriya musamman a arewacin Najeriya mata an dauki shaye-shaye da zama kayan ado to har ma idan ba ki yi su gani suke kamar ai da sauran ki baki waye ba
baki sa baki
wallahi abin ya kai wannan lokacin abin tausayi abin aisha ana ce matasa ne yanzu matan mu a cikin gida za su aiki yara in kika ga yara ana safa da marwa a gida to ana so musu abu ana kawo
ana baya
to ne benelin to za mu iya cewa frustration ne da halin da ake ciki a kasan za mu iya cewa to abin da ya gashi nan dai
to kamar
su suna kokari da fadakarwa da sauransu suna dan kokari you know suna fahimtar mutane ana dan ragewa amma gaskiya kin ga kamar misalin baki analysis din mu kamar Kaduna Kano Abuja
to kamar yanzu
are yanzu ni ina ga mafita a wannan al'amari Hajiya mafita shine kawai a engage matan mu a tashi gadangadan sana'a din nan fa sana'a mata a koma sana'a
su koma sana'o'i su samu sana'o'in hannun su da
zasu koma sana'o'i shine mafita
wato so in suka samu sana'o'i kina jin ba za su yi haka ba, which means cewa dalilin da wasu suke yi don rashin sana'a ne ko kuma damuwa ne kawai?
Kusan haka ne Hajiya, saboda aikin ga ma'aikacin gwamnati ai masu yi based on analysis ba ma'aikata ba.
Wato
so they are something that is keeping them busy.
Okay, so ma'aikata ba su sha.
Mata ne da suke ganin kamar they want to feel among, they want to, su suna ga kamar wayewa ne haka din.
Kamar wayewa.
Suna ga kamar haka din wayewa ne.
Kamar yadda da dai da farko dai shan taba dai ya zama kamar irin na gayu din nan har aka zo ana yin ta da dama.
Yawwa kamar gayu.
To wato yanzu to
kamar haɗuwa ne.
Amma wannan mummunar
Hajiya suna da kungiyoyin su na wayannan mata masu aikata wannan abubuwa din. Suna da kungiyoyinsu. Mukan zauna da su a tattauna. Wataran kana a su maka dariya, kana musu bayani sai su yi dariya. Su ce maka bara ka gane ba.
To amma kun taba tambayar su ku ji wasu dan wanda watakila akwai wa'anda ba lalle rashin sana'a bane?
Eh akwai su, akwai wa'anda suke yi kamar a wajen su kamar jin dadi ne, nishadi ne su a gurin su.
A kuma daga nan sai ta zama musu tarko.
Akwai su da yawa, suna da wadatar ma, wasu su suna da wadatar Hajiya. Wasu su akwai wadata. Su a wajen su wasu kuma kamar nishadi ne, amma yawa yawan su kamar wata ne ta fita ta samu abun duniya, ke kina gida kina zama aurenki, asirinki a rufe, a'a wacce ba ke ne muke tare da ke nan yanzu kwanan nan har kin tafi har kin ji, a'a ke kika zauna kika biye wa zama auren nan, ai kaza da kaza da kaza, shikenan. Yadda ake kwaftin don su yawanci kenan.
Ake ingiza su shiga ciki.
A wacce mijinta ya saya mata kaza, a ke kika ga dama kika zauna. To a irin shaye-shaye a haka suna da kungiyoyinsu da ya kai ga har suna abubuwan da bai dace ba, wato kamar bin maza, matan aure.
Wato yanzu wannan yadda take yin illa ga 'yan matasa, matan da suke shiga din ba su gani ne ba ta musu haka ko su yaya ne? Su ba su samu wayannan illolin su ga cewa nan da nan komai abin hannun su karewa yake yi akan shaye-shayen nan, kuma wasu su har ta bude musu kai da sauransu su karasa asibiti da sauransu, su ba ta samun su haka ko kuma sun gano yadda suke sha ne daban ne da yadda matasa ke?
Akwai wacce kwanan na Abuja nata da ya bude mata nata kan ma, danta ta zo ta ce ita sai ta yanka shi, da ta sha ta sha ta ce danta sai ta yanka shi. Aka dauke ta aka kai ta hotel room aka je aka rufe ta. Amma Hajiya abun mamaki, ko wayan ta an kwace abun mamaki, yaya tayya aka san cewa tana wannan gurin, sun biyo ta da shi har hotel room.
Su masu dan kungiyar nata, yan group din nata.
Sun
nemi inda take su
ne. Yanzu Hajiya mutum yana zama yana yunwa yana neman abin da zai ci, bare samu tallafi ba, amma in dai a shaye-shaye kwaya
zai samu tallafi.
Zaki dan kai maka tallafi, suna solidarity su a wajen su. So abin da sai gwamnati ta tashi fa sosai ga dangadan a dawo mana da glory namu na irin su women center din nan da za ake da su. Inda ake koyar mata sana'o'i, ana kuma yin roading mine. Ana roading mine, ana
cuɗanya.
So
da su samu abubuwan
yi. Abin zai dan
wato zaman gida kawai, zaman aure din nan kawai gaba ɗaya na yadda da ake ba zai yi ba yanzu kawai sai da dan yin su fada ciki su fada ciki
su fada ciki.
Kamar yadda kuka ji a gabatarwa, yau kallabin mu ta mako wata mace ce da ta yi suna a nan Amurka da sana'a fura, waka aka ce a bakin mai ita tafi daɗi. Ga kallabin tamu.
Ni ne Hajiya Sa'adatu, mai horon 'yan aljanna daga birnin New York. An haife ni a ƙasar Ghana, na zo America na da kamar wurin shekara 30 kenan.
A nan America?
Insha Allahu.
To me ya kawo ku America da zuwanku na farko? Kin zo aure ne ko makaranta ko kuma me ya shigo da ku Amurka shekaru sama da 30 da suka wuce?
Gaskiya aure ya kawo ni. Me gida na ya kawo ni nan. Kamar dai wurin shekara 20 da aka yi mana aure kamin dai mu zo nan go kasan. To masha Allah, rayuwa American dai shi mu ci alhamdulillah, don an zo dai ana nana dabara ana rufa siri ana samun dai abinda za a ce makama juna
da kika zo Amurka shekaru 30 da suka wuce tunda zuwan ki ne kika fara wannan sana'a ko kuma ba mu tarihin wannan sana'a ta ki da ta yi fice aka san ki ko ina da haji fura aljannan nan
gaskiya da nazo dai America ba huran na fara ba akwai aiki dai da nake yi daga baya ne ina cikin aikin to dama ni gida kaman abin da ya kama sana'an kunu kayan abinci abinci dai haka gida dama ina yi shi yasa da nazo kuma ina aikin shi ina huran kadan kadan to muna da wadansu ƴan uwa nan da in yayi suke kira suna neman hura to akwai wani shago na baba guwanmu yayi yakin san mutanen mu ana zuwa zama wurin to shi yasa in yayi she ni wadan suna so she yin baye she aje da shi da yake yan uwa ne masu alheri su waɗannan masu shago na baba shi suka ce mana jasa da kina yi kina kawowa nan da yake mutane na da yawa nan za mu yi ta sayar miki shi na shi to ba damuwa da haka na fara cikin shagon baba nan kadan kadan
shi mai shagon dan ƙasa Afirka ne dan Ghana ne
mutumin Ghana ne ana ce mai Zakari da shi da dan uwan shi sunan shi Isu
to
a kansu na fara kadan kadan suna taimaka min za ni aiki shin yin kawo ajiyu ne kamin fito aiki sun sayar wanda ya saura shi mu doki mu sa cikin fridge to kadan kadan haka nan dai to akwai shago kusa da su shagon hulanawa ne kayan nama ake sayarwa da kayan abincin mu na Afirka she masu shago da yake wurin su nake sun kayan milkin da nake dama hurin da shi da nonon da nake damawa duka to she mai samari guda yace mina ajiya wurin ga da kike kawowa nan da kina ba mu muna sayarwa nan an fi sai ma da wurin da kike kaiwa wurin baban na she nace mai to dalili haka kenan she ina yi ina ba wannan son to duk wanda ya sai karshe abin da ya bunkasar da kasuwancin hura kin san dai shi ubangiji ba yanda zai yake inda arzikin ke yake
haka
ubangiji da taimakonsa da taimakon jama'a masu sai suna sha suna kuma ke zuwa sosan africans suna ce musu a ba ku da hura to ta ai ba hura garin ya to ta akwai hura to su waɗanda ke sun huran suna sha su ke zuwa suna min tallasto she su kai number na wurin su bayi ina nan wo masu stoshe su kira ni da su she su ce sun ga dai wani ya zo musu tallan hura she sa da suna so in yi ta yi ina ba su suna sayarwa to kadan kadan inda la batun hura ya bunkasa kenan
to a cikin wannan sana'a taki ya wace kalubale kika fuskanta yanzu dai na san ba a waɗannan shagunan ba har a nan DC da ko ina ana oda wannan fura wace kalubale kika fuskanta a yayin wannan sana'a taki
kwarai kuwa aikin san shi wanga kasa duk wani abin da zaka yi ba kaman gida bane zaka zo ka kafa rufa gaba daya in zaki kayan tuwonki ki yi ba wani damuwa duk wani abin da zaki ci sayar yana da sauki gida ba gashe kin bi kan wadansu ka'idodi ba ban dai san yanzu gida ba gaskiya ne da furan ya fara shiga so ana ce she masu binciken lamarin abinci food inspectors she suka zo suka dauki number na ina gida she suka kira
suka ce ni ne wace nace eh ni ne hura aljanna don su sunan da suke kira na da shi kenan she nace eh ni ne she suka tambaye ni to ina nake hura gaskiya na samu damuwa kwarai domin sun zo sun stop na don suna gwada ya kamata ina da license da zan yi wannan abin sa'annan huran da kanshi she na je da shi an je an yi bincike daga lab she sa sheda suka sayar da ni sheda suka sayar da ni wai sai dai mu yi license sa'annan in je da shi lab a bincika kamin a sayar kin san wanga gari ko me zaka yi she sun bincika sasha abincin da za a ci saboda lafiyar jama'a she muka je na je na process game da license da na kare na kira su suka sa rana muka zo gani ga su suka duba yanda muke yi to nan ga in za a yi maka wannan sun zo sun bincike ki suna sayawa ne suna duba yanda za ka yi in kin yi kuskure kin gande hura ba abincinsu ba ne amma da yake aikinsu ne bincike saboda lafiyar mutane in suna binciken ki ciki da kin yi kuskure kaddan za su kuma sayar da ke su ce she kin koma su kin je kin yi lamuran da ya kamata su kuma sace zuwa su kuma bincika
lalle akwai aiki
kwarai ko
sai ba karama ba shiga fara sana'a nan ba karamin aiki bane
a ba karami aiki bane kuma ba ni ka danga bane kowani sana'a zaka shiga cikin kasan gan dai na abincin ne wanda na sani to she kin je kin yi wannan an yi miki wannan bincike da duk wadansu abubuwan da ya kamata to da Allah ya ce shi mai rufa ma bawa asiri ne da suka zo kamin da naje nayi wannan duka muka te kuma she kana da wuri ba su yadda ka yi ta zama gida kana yi she kin kama wuri kin gyara wurin sun zo sun inspect wurin sun gani ba wani dauda wurin to in kuma baka da wuri ne nan ga duk wanda kika ga yana abin da yana abinci yana supply inda mai shi bai da wurin da yake yana yi akwai sun yi kitchen commercial kitchen
sai ka je kai haya ko kuma sai ka je kai kawai kyauta
she a she ki je ki haya
su dan gefan da kake zaka yi
suna da license da ya kamata she kin yi wannan license kuma kin sai insurance mutane uku ko furi za su yi aiki karkashin ki duka she kin karbe musu insurance ke zaki ta biyan wannan insurance saboda wani aka samu wani accident wani abu Allah kiyaye wani jin ciwo ya zo cikin aiki kin san lamarin rayuwa sauki za ki dauki nauyin mai shi
madalla abinda ya sauƙaƙe nan wannan mako sai ku tare mu mako mai zuwa lokacin da za mu shigo da wani sabon shiri inda za mu haska fitila kan ƙalubalen da mata likitoci ke fuskanta a Najeriya muna godiya ta musamman ga wakiliyarmu Binta Ibrahim a Kaduna Najeriya da Binta Yero a nan birnin Washington DC da suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin a madadin su duka alheri cewa dukkan kalluba fata alheri
madalla akai da Grace Alheri Abdu asu sauraro duka baki daya abinda ya sauka kenan a cikin shirin namu na wannan lokaci sai a tara da mu zuwa safiyar ku idan Allah ya mana nisan kwana domin sauraron wasu abokan aikin mu a cikin shirin mu na safi yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatarwa sai wacce ta shirya kuma ta bada umarni Julie Lazarus Gresham da wacce ta kula mana da na'ura Zainab Biya ni Aisha Mu'azu nake muku fatan asubahi ta gari.